no-go area for Fulani Nantwiye.
Wannan ne tsokacin da sarkin karkarin al'adan Ijira da ke jihar Ashanti Barima Usai Fidiye ya yi na haramta mu Fulani makiyayin shanu shiga garin sa, abinda ya ce in har sun yi kunnin kashi to shakka babu manoma da jami'an tsaro za su dau matakai a kansu. Tsokacin na sana zuwa ne biyo bayan al'umman karkarin al'adan Ijira sun koka kan fashi da makamai da sace mutane domin karban kudin fansa tare da lalata alfanun gonaki da wasu makiyaya ke yi. To sai dai matakin hana makiyaya shiga garin ya zo a daidai lokacin da makiyayan suke kan hanya daga jihohin arewa mai nisan kasar zuwa kudu domin kiwon dabbobin su. Idris Abdulkadir, makusanci ga sarkin karkarin al'adan, ya yi wa muryar Amurka karin bayani kan matakin.
Da ya jira ba mu taba experience kidnapping sai lokacin rani lokacin da hulla suka shigo. Sannan the high rate of armed robbery crime rate ya yi high lokacin da in suka shigo. Ai muna magana ga akwai hullawa da dama ana kiwo, amma in shigowan bakin sai ka gani komi ya canja. Ina sani kan wannan ne su Ijira Defense Council suka ce wannan karo ba za su yadda ba a shigo.
Sai dai ko sakataren kungiyar kabilan Fulani wato Tabital Falaku Malam Musa Yakubu Bare ya faɗa wa muryar Amurka a gefen wani taron kungiyar inda yake cewa wannan mataki ya haifar da matsala babba tare da bukatar da kungiyar ƙasa da ƙasa ta ECOWAS ta soma baki.
Wanga lokacin da yace kar a shigo nan, in aka ce za a hana su shiga, matsalan da zai kawo ya fi ma gara da suka shigo nan suke zuwa shanaye da kansu ba ka iya tare su wanga lokaci ka hana su zuwa shi dai tun daga baya, amma yanzu ne suka taso har sun kusa shiga. Kace za ka tare su ka ruwa gonaye duka sun shiga wuraren nan duka, kuma wai zai fara halbe shanaye inda suka shigo. Shanaye nawa za ka halba? Domin shanaye da ake magana su thousands ke shigowa nan. Muna so ECOWAS da even president da kanshi shi na Nado Dankwa Akufo-Addo ya sa ido ga wannan abun. Mu duba shi na Nado ya kira shi sarkin ya mishi bayani ya san kaman lokacin da ya kai ya ce wai kaman zai hana Fulanawa shigar nan zai kawo babban matsalan da zai damu duk kasan duka gabaɗaya.
Ko shin wannan matakin ka iya haifar da matsalan tsaro ga kasar? Wannan ne tambaya da na yi ma Umar Sanda Ahmad mai sharhi bisa harkar tsaro a inda yake cewa
a hana wayansu su shigo da dabbobi domin su samu rayar da dabbobin, wa dabbobin mutane na gari za su yi amfani da shi. In dai an hana za a kawo matsala ne babba, domin in dai da akwai abin da suke yi da bai dace ba, lokaci ya kai da ya kamata da a zauna a duba wani mataki za a dauki in ya so abin kar ya haifar muna wannan musiban da sarakin suke tsoro. Amma haka an kalli ba, kawai muna gani ni na ra'ayi in dai an shigo da karfi, domin ba iya a zauna ana duban dabbobin suna mutuwa. Lallai sun shigo, kuma sun shigo ba da izinin sarakin ba ya haifar da mushkila, kuma mushkilar tsaro kankanci ko yaya yake ya iya tada fitina. Don shi ya kamata a koma a yi darasi sosai da wannan matakin da sarakin suke son su dauka.
Ko akwai mafita? Na tuntube bawa Muhammad Ibrahima, mamba a kwamitin tsaro ta majalisar dattawan kasar Ghana.
Kwamiti na Defense and Interior an commission mu tahiya, mun je Senegal, mun je Nigeria, mun je Burkina Faso, mun je mun duba hanyar da ake bi ake sasanta kuma yanda ake kiwon dabbobi da bai kawo fitina. Saboda shi mun yi report mun bayar ci ya kama da yanzu ana da inda za a ajiye kaman wannan kasan nan ba noma ciki an ajiye na kiwon dabbobi. In ka je wani wuri kaman Burkina Faso suna nan, amma ko wani dabban ka kai jaure yaje ci abinci zaka biya kudi.
Halin yanzu dai Fulani makiyaya na kan hanyar su da dabbobin su zuwa kudancin Ghana. Koya wannan al'amari zai kasance muddin sun shigo. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.